To assalamu alaikum mai saurare barkamu sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shagulgulin sallah lafiya. To kamar yadda aka saba ga gugan naku yali kaya da yadda kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Bikin 12 ga Yuni dan tuna zaɓen 1993 zamanin jiran Babangida da aka soke kuma ake cewa biyo laye lashe zaben. Shugaban Buhari ya karrama marigayin da babban lambar shugabanni ta GCFR Muhammad Maidalailu ya ce tarihi ne mai kyau.
Zai wahala a sake irin shi a Najeriya. A biyo laye musulmi ne, babu ganin kinjiyo musulmi ne, da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan.
Udu dan Audu dan PDP ya ce a'a neman ƙuri'a da Yarbawa ne.
Ana neman ƙuri'a ne saboda an gano akwai kurakure shine ake taka makare.
Tsohon gwamnan Filato Joshua Dare ya samu tsaurin shekaru 14 a gidan yari dan samun sa da laifin almundahada, amma yana iya ɗaukaka ƙara daga gidan yarin kuje. Dan sanda da ya ɓoye sunansa ya ce suna shan wuya dan rashin allowance a Dauci da ke Yobe.
Kazalla da yunwa ai aikin da rai Yobe ai.
Biyo bayan sanar da ganin watan Shawwal da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar yayi, bayan Ramadan ya cika kwana 29 an gudanar da idin karamar sallah lafiya a Najeriya. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina da kuma Rabaran Danjuma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Yakubu Yahaya.
To, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske, musamman ga mutane waɗanda suke da addini. Shi kama shi ce ma abuta littafi, kamar Kiristoci, Yahudawa da Musulmi, ana ce masu ahlul kitabi, ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu, wanda ko ni za su yi suna da dalilin da ya sa suke cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce, makwabtaka ne, duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi ba makance suke tafiya ba, suna tafiya ne bisa basira. Shi yasa ake alqur'ani kira su ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, wato wayayyun mutane. Wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima, saboda Allah ba annabi ne bane. Baya cewa kana da yancin kai ka zama Kirista, wance yana da yancin ya zama Musulmi, wance yana da mai zama da Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballanta na su haɗa faɗa. Wannan kenan. Na biyu, addinin nan an shata ma kowa yadda zai zauna lafiya, hatta da gangan jikinsa, hatta gangan jikin mutum. Addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To, sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahama Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole fa sai ya yi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda ya ce ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shi ne ba za ka shiga aljanna ba. Domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. To, abin da yake ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba, ya haramta maka, saboda baka samu inda zaka tsugunna ka bauta ma Allah ba, ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba Kirista bane, kuma ba ma ba Yahudu bane, mato su ba ma abuta littafi bane, su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi, amma dai su sunan su mutane. To, mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi. Ko dai alakar addini ya haɗa ku, akwai ka'idodin da ya tsara maku wanda za ku zauna tare, ko kuma a'a ba addinin ku ɗaya ba, amma yan adamtaka ta haɗa ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne. Saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita, so da in an tsaga za ka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. yanda ba za ka tafi a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaka ka da shi mutum ne
shi kuwa rabaran dan juma Adamu cewa yi
to madalla kamar yadda nake bayani a baya cewa Allah ya ajiye mu a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu dan haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taura ta Musa cewa kada kai kisan kai ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai dan haka yana kira gare mu kirista da musulmi Fulani da sauranmu mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu da zance ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su dau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi gaskiyarsa su ƴantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to gara shi ya dau hukunci da hannunsa to shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakkwaran shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu mu sani Allah ne ya bashi ba karfin kansa ba ba ikon kansa ba aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mutum na so nawa'i ne ma kuma Allah da ya ga ba lokacin ba ne bai bashi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na kasar mu Najeriya da addu'a a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabanninmu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashinsu na fata ubangiji Allah ya dauki shugabanci ni mai magana saboda dan juma Adamu ya kwa bishara a wannan buwan Kano nagode
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a cigaba da shugulgulan sallah lafiya